أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan daya watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da 23 ga watan 8 a Gregorian calendar 2022 wannan shine kasa din mu na 69 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-Aziz na Dr. Al-Allama Abdul Azim Al-Badawi Allahu yarhamuhu wanda in jama'ar musulmi basu ainihin wato manta ba muna nan a cikin mayu furahu fi'iluhu fi salati ko mayu furahu ne ko bayu bahu mayu stahabbu fi'iluhu mayu furahu fi'iluhu fi salati ko abinda aka kyamaci mutane su aikata a halin sallah kuma za mu tashi namba na 11 shine taqdimu rukubatayhi ala yadayhi fi sujudi wato gabatar da hannaye kafin gwiwoyi lokacin da mutum zai tafi sujuda an gane magana da kyau ko taqdimu rukubatayhi ala yadayhi fi sujudi gabatar da gwiwoyi kafin hannaye a sallah to malan ya kawo wannan ababun abubuwan da aka karhanta makaruh an gane to amma magana mafi inganci malamai suka ce ba za a kira wannan makaruhi ba saboda abu ne wanda an samu sabanin malamai akai wajen wanne ya kamata a aikata na shayi muku bayani akan wannan gaba na ga yanzu kan dai wanda ke zuwa karatun nan shi ma zai iya yi wa wani bayani akan haka ko ba haka ba so a yadda matsalan nan ta faru hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda gashi nan zamu karanta shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan yazo ɗayan ku yazo sujuda kada ya durkusa kamar yadda raqumi ke durkusa to abin da zai burge ka sai annabi yace wal yada yadayhi qabla rukubatayhi ya fara gabatar da hannayen shi kafin menene to sai wasu malamai suka ce ai mas'alar ta fito karara tunda annabi yace hannunsu fara isa kafin me kafin gwiwa to da wannan ne sai wasu ke ganin in ka gabatar da gwiwa kafin hannu to ka aikata makaruhi asali ya kamata ma mas'alar ta tahi daga makaruhi ta kai zuwa ga saba wa sunna tunda annabi ya ce ka fara da hannu kafin gwiwa to amma abin da yasa wasu malamai suka sassauto ta zuwa ga makaruhi saboda fassara hadisin an samu sabanin malamai akai tsakanin irin su Muhammad Nasiruddin Albani Allahu yarhamuhu da kuma irin su Malam Abdul Aziz bin Bas Allahu yarhamuhu shima wanda shi Malam Albani yana ga mutun ya fara gabatar da hannayensa kafin gwiwa sauran wasu malamai suna ganin a fara gabatar da gwiwa kafin hannu to ka'ida duk abin da malamai suka ce an samu sabani wajen fassara an gane magana da kyau ko to bai yiwuwa ka karhantar da shi ga mutane kai tsaye to amma shi Malam Abdul Azim Al-Badawi abin da ya kai shi zuwa ga karhantarwa saboda zahirin hadisin a ƙarshe annabi ya nuna me ya kamata a fara gabatarwa saboda haka yana ganin in ka kuskura ka gabatar da gwiwa kai makaruhi kun gane magana da kyau ko domin a ka'ida in ji malamin usulul fiqhi akwai abin da ake kinansa wato zanniyu thubut sannan kuma zanniyu tilala wato a cikin tabbatuwarsa akwai yiwuwar sai an yi wani bincike kafin a ƙara tabbatar da ingancin abun to haka kuma wajen kafa hujja da shi sai an yi bincike akwai kuma qat'iyyu thubut amma kuma zanniyu dilala wato abinda an yanke hukuncin sa cewa ya tabbata amma kuma akwai tunanin kafa hujja da hi a wannan gurin kamar ba zai dauka ba. Idan aka ce qati'iyyu thubut a ka'ida ta usulul fiqh shine abinda yazo a qur'ani ko yazo a hadisi kuma ya tabbata an yanke hukuncin wannan abin tabbatacce ne, to wannan hadisi yanzu ya tabbata ko bai tabbata ba? Ya tabbata, hadisi ne ingantacce, dan haka qati'iyyu thubut ne. To amma kuma zanniyu dilala akan wannan mas'ala ta kabatar da me gwiwa kafin hannu ko hannu kafin me, meye dalili? Saboda sabanin malamai wajen me fassararsa da kuma fassarori kala-kala da malamai suka yi mishi. Da ba kuna fahimtar maganar da ke ku, inda a ce babu ainihin wato sabanin malamai wajen fassara shi cewa kaza ake nufi kai tsaye kuma duk malamai sun tafi, to sai ya zamanto qati'iyyu thubuti kuma qati'iyyu dilala. Amma tunda ya zama hadisin ya tabbata amma an samu malamai sun saba akan yanayin fassararsa, to sai ya zama qati'iyyu thubuti zanniyyu dilala. Jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku? To wannan shine abinda malaman usul suka faɗa Allah ya hada mu da su a aljanna. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أبي هريرة يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا سجد أحدكم إذن أيهم يزو سجودا فلا يبرك كري غرفانا كما يبرك البعير كما يد راقمي كي غرفانا. To kaga sai a ga yara kumi ke gurfana, to sai kaga raqumi kafin ya gurfana sai yayi karyewa kusan guda uku zuwa hudu, ko ya fara dirar da me gwiwarsa sai ya karye ta baya, sai ya sake karye karashin ta gaba, sai kuma ya karasa karye ta baya, sai ya binkusa. Ko ba haka bane yake? To sai kaga, to wanne ne na farko, wanne ne na karshe? Gwiwoyi ne na farko ko kuma hannaye ne na karshe? To wannan ta sa aka dinga bincike ma akan yara kumin ke durkusawa, yara kumin ke kaza, to wanne ne hannu, wanne ne kafafu, wanne za a fara gabatarwa, wanne za a... To wannan shine abinda malamai suka tattauna har aka samu sabani wajen fassarawa da kuma wajen bayani akan ma'anar wannan hadisi. Amma dai magana da tafi inganci kuma tafi kwanciyar hankali shine mutum ya gabatar da hannunsa kafin menene, saboda zahirin hadisin abinda yazo da shi kenan, abinda ya bayyana kenan. Bastul yadaini fi sujud, shimfida singalalin tsintsir hannu a halin sujuda. Abinda ake nufi da bastul yadai shine mutum yazo sujuda maimakon ya kafa hannayensa haka su fuskanci alqibla, ya daga nan kar ya dogara da kasa. Ina fata an fahimta, kamar yadda na sha kwatanta muku. To maimakon haka sai kaga yayi haka, ana samu masu yi ko? To wannan ba daidai bane, makaruhi ne. Kalma wasu suna ganin ka aikata haramun in kai haka a cikin sallah, ka aikata abin da ba daidai ba. An gane? Ba a so mutum yayi haka, ya himfuda hannayensa haka nan din sai goji kan kasa inda yake sujuda. Ba a so ka daga hannayen haka, wannan ya fuskanta alqibla, wannan haka, wannan ya haka, wannan ya haka. Ya danganta daga yanayin sahu, a sassauta kar ya zama ka takur wanda yake gefanka. Yasa sahu ba a buƙatar a cinkushe a cikinsa, saboda aka tushe aka manne sosai mutane ba za su samu damar aiwatar da sunnoni da yawa da annabi ya sunnanta musu a cikin sallar ba. Ina fata ana fahimta. Da haka ake so a ɗan yi warware yadda kowa zai samu sukunin gabatar da abin da ya kamata ya gabatar. Allah ya shiryar da mu. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود فلا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط القلب. عن أنس دقى أنس عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي اعتدلوا في السجود كديدي تؤمي السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه, kada ɗayanku ya shimfiɗa menene hannayensa nan ɗinsa sune zira, kar ya shimfiɗa su. In bisatal kalbi, annabi sai kwatanta da yadda kare ke kwanciya. Kare idan ya zo ba yana kwantar da ƙafafun baya ba, sai ya ɗage gwiwoyin hannayensa ko ƙafafun gabansa, sai kuma ya shimfiɗa nan ɗinsa a ƙasa ba, to annabi yace kar kai haka idan ka zo sujuda. Ku duba yadda annabi ke kyamar kare jama'a da kuma yadda a gurare mabambanta annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyamatar da mutane kare da yanayinsa. Hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa al'aidu fi hibatihi kal kalbu yaqi'u thumma ya'udu ala qai'ihi fa ya'kuluhu. Annabi yake cewa mai yin kyauta yazo yayi gori daga baya, ko kuma yayi kyautar daga baya ya kwace. Tunne zai ce ya baka abu, in wata matsala ta hado ka da shi sai ya ce ya fasa ya karba abin shi. Ko kuma mutum ne ya ce ya baka abu, shikenan daga dan wata rigima ta hada ku sai koma gefe yana zage yana cewa ba mu muka bashi kaza ba, ko kuma ma a gaban ka ya gaya maka, ko ba haka bane. To annabi ya ce kwatan kwatun mutumin da zai kyauta ya karbe, ko yayi kyauta yayi gori kamar kare ne yayi amayyami, ya lashe kayan shi yan 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 yan. Annabi ya faɗi wannan ne don ya nuna kazantar wannan aiki da kuma muninsa a cikin mu'amala ta da kai da mu'amalar musulmi da musulmi dan uwan shi. Abu na uku, annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza walaga alqalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an sai ce wa afiruhu thaminata bitura. Annabi ya ce in ɗayan ku kare ya zo ya lallaga a cikin plate ɗin shi, ko a cikin kofin shi, ko a cikin kwanan shi, ya wanke shi sau bakwai, amma fa ya fara na farkon da ƙasa ulahun nabi tura. Me yake so ya nuna mana irin wato muni da kuma ƙazanta da kuma cutar da ke cikin yawunwa kare. To amma ko kun san duk da wannan abubuwan da manzon Allah ya dinga tsoratar da mu da an karar da mu dangane da ɗabi'un kare da yanayinsa, ko kun san kuma kare yana da wasu ɗabi'u masu kyau. Akwai wani malami ya rubuta littafi ya sa masa suna tabdilul kilabi ala kafirin min mallabisa fiya, fifita ɗabi'u da halin kare akan da yawa daga cikin mutane masu sa riga da tufafi. Wallahi tallahi abinda ya rubuta littafin tabdilul kilabi ala kafirin min mallabisa fiya. A ciki ya kawo kan cewa daga cikin ɗabi'un kare, in dai kai mai gidan shi ne ya san kai mai gidan shi ne kana bashi, to babu ranar da zai fushi da kai. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Ka dake shi in yayi laifi ka gara shi yayi ihu yayi kakaji, amma ba zai hana idan ka fito za ka fito ya biyo ka ba, sai ka ce masa duna koma gida, ko ba haka bane? Wallahi sai ya ce maka, sai ka ce masa ya koma sannan ya dai koma. Amma in dai ka yarda to zai bi ka zai raka ka, sannan bai hanawa kuma da za ka kira shi ka shuna masa wani abu da kake bukata ya kama, dan ka da ke hidazu da safi bai hanawa ya je ya kama maka. Dan adam fa ko ba haka bane jama'a? Akwai matsala ko babu? Sannan kare ne yake da wata ɗabi'a ta baya raina mai gidan shi ya fifi da mai gidan wani. Yanzu idan aka ce ku makota ne, kai kana da kare shi yana da kare, kai mai kuɗi ne shi talaka ne, ka taɓa ganin karen gidan talakawa ya fito ya shiga gidan masu kuɗi, shi ya ce shi nan bai yadda da ubangidansa nan ba, ba shi da kwandala. Ina fata ana fahimta. Amma ɗa za ka haifa, ɗa wallahi in raina ma arziki sai tare a gidan makotan shi. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Wallahi tallahi sai raina ka kuma kai ka haife shi. Tafdilul kila ala kafirin min mallabisa fiya. Saboda haka shi yasa malamai suka ce babu wata dabba allati tadubbu alal ardi, wanda take takawa a doron ƙasa face tana da matsala tana da ne tana da alheri. kawai sai dai baka yi bincike ka gane dabi'unta da yanayinta da halayenta ba yayin da annabi ke tsawatar da mu akan wannan dabba to a lokaci guda kuma tana da wasu alkhairai da yawa akwai wani babban malami kuma kare yana daga cikin dabi'ar kare yana da kishin addini da kake ganin kare an samu wani malami ba da wata kissa wani kafiri ya dinga zunduma manzon Allah a sha wani kare yana daura a gefe da sarka a wuyan shi sai aka ga karen nan yana ta hankoro yana so ya tsinko mutumin yana can gefe yana ta zagi yana ta maganganun banza akan manzon Allah sai wasu wanda su ma ba musulmi bane suka ce masa wani eh kaga wannan karen eh wallahi abin da yake hankoro fa so yake zo gurin ka saboda wannan maganganun da kake ka bar wannan magana yace dan Allah ku rabu da wannan dabba kawai yana ta abu na kawai cigaba da maganganun shi karen nan yayi hankoro ya fuskiya ta fuske shi ba ya sake yunkurowa da haka har Allah ya bashi nasara gwafar da ta daure shi ya tumbuje gwafar ya taho kan mutumin nan da ya tsalle ya takwame shi wallahi tallahi san da ya ga ya daina motsi ya kai lahira sannan ya rubuce shi ba yadda ba a yi da shi a bambare shi a cikin mutumin nan ba amma abin ya gagara san da ya daina numfashi wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu dinga kula da su dangane da al'amura irin waɗannan Allah ya shiryar da mu dan haka ba a so mutum ya shimfida zira hannayensa kamar yadda kare idan ya zo kwanciya yake ainihin wato shimfidawa abu na 13 as-salatu bi hadrati at-ta'ami wa huwa yudafi'u al-akhbathayn wato sallah lokacin da abinci ya halarto alhalin ko kuma awwa huwa yudafi'u al-akhbathayn kai ko kuma lokacin da zaka yi sallah kana jin fitsari ko bayan gari sune al-akhbathayn kazanta guda biyu ko datti guda biyu an gane an Aisha ta qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu la salata bi hadrati at-ta'ami wa la huwa yudafi'u al-akhbathayn daga nan Aisha Allah ya hada mu da ita addanatul firdausi take cewa taji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata bi hadrati at-ta'am babu sallah ga lokacin da abinci ya halarto la salata bi hadrati at-ta'am babu sallah a lokacin da abinci ya halarto wannan abincin na safiya ne ma'ana na asuba ko kuma a'a na rana ne ma'ana na azhar ko kuma a'a na dare ne domin wannan hadisin bai kebance ba sai dai akwai wani hadisi kuma da yake kebance da annabi yake cewa idza quddima al-asha'u idan aka gabato da abincin dare fabda'u bihi qabla an tusallu al-isha'a ku fara da shi kafin ku yi sallar me isha al-asha'u abincin dare al-isha sallar isha bambancin kawai fataha ne da kasra jama'a an fahimci magana da kiyo ku to kaga wannan ya kebance wannan kalar abinci wacce kalar sallah to shi kuma wannan hadisin sai ya zo da umumi sai ya game duk salloli gaba daya sai yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata bi hadrati at-ta'am babu sallah idan abinci ya iso sallar dan azhar ce la'asar ce magruba ne isha ne asuba kana jin yunwa kuma ga abincin ga lokacin sallah yayi annabi yace babu sallar idan baka ci abincin sannan ka je kai sallar ko kai sallar bata to anan sai malamai suka ce ana nufin in kana jin yunwa amma idan ka koshi babu kai babu wannan hadisi abin kawo abinci dama kuma a me kake a koshe kake shikenan wannan magana bata shafe ka ba in ta shafi wanda yake jin me yunwa abu na biyu kenan wannan sai ya nuna duk abin da zai hallaro maka da dumanina nutsuwa a sallah to la budda sai ka samar da shi kafin ka shiga sallah dan haka da zaka shiga sallar nan da yunwa a cikin ka to lalle ko zaka dinga sallar kana tunanin kulan nan da miya aka zubo da nama ko kuma da mai da yaji da kabeji a kai ka ga nutsuwa ta dauke ko haka ne ko ba haka ba dole sai ka safto me zai dauke maka wannan matsalar shine ka ci abincin tukunna abu na uku suka ce ba lalle bane kuma sai ka ci ka take cikin ka musamman idan kaga in ka ci zaka take cikin naka zai hana ka samu jam'in nan koda kwa raka'a daya ne to sai ka gauraya kai cokali biyu ko uku ina fata an fahimta kaga ka kashe kwadayin wannan abincin sannan wannan abin da ke kartar ka a cikin na yunwa ka ka kwantar da shi haka ne ko ba haka ba zaka je ka sallaka cikin menene cikin nutsuwa so dan haka ba an ce kawai shikenan ka zauna koda zaka ci abincin nan kuma sallan nan zata wuce baka yi ta ba gaba ɗaya baka samu wannan raka'a koda raka'a ɗaya ba ka gwammace haka a'a ba haka ake nufi ba ana nufin kana iya kashe kaifin yunwar da kaifin kwadayin wannan abincin sannan ka je kai sallar ka jama'a na fahimtar maganar da kike ku sannan abu na gaba wannan lamun din ta ce wa la salata bi hadratit ta'am babu salla ga idan abinci ya iso to malamai suka ce ba lamun ce wanda take kore jinsin abu gaba daya ba nafiyatul lil jins ba ita bane lamun ce da take sassauto daga da abu daga wato babu shi gaba daya zuwa ga babu shi da yawa ko karancin abu misali idan sallan nan da za a baka lada 100 ne ko to shikenan sai ka karye wannan ka'idar to shikenan abinda ake ce maka yanzu maimakon sallan nan ka samu lada ne 100 to sai dai ka samu 50 ko 40 ko 30 amma bai kore maka ibadar gaba daya ba kamar la yu'minu ahadukum ne hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair kamar la i'tikafa illa fi thalathati masajid na ba waɗannan misalai a guraren karatuttukan mu da yawa a cikin wannan littafi so saboda haka ba ana nufin sallar ko da hakan ta faru da kai ka karye wannan ka'idar ba ana nufin sallar ka ba ɗaya babu ita ba a'a ana nufin ka rage mata power da ƙarfi da kuma lada mai yawa a gurin Allah to amma shi musulmi har kullun in nazo wannan gabar abinda nake jan hankali na da naku shine shi musulmi har kullun idan lada yake nema to cikakke yake nema haka ne ko ba haka ba kada yadda ya yaudar da cewa ai tun tunda dai an samu to ai shikenan aka a'a ka dinga neman cikakke duk abinda zaka nema a gurin Allah ka nemi cikakken sa haka kuma duk abinda za a ce ai zunubi ne ai makaruhi ne karka dudu da cewa ai makaruhi ne ai ba wani alalafi bane babba a'a baka san makaruhi idan yayi yawa yana danna mutum a wuta ba yau kai makaruhi gobe kai jibi kai kafin an ankara sai ya zama haramu to daga haramci kuma sai kaga ya kai ka zuwa ga me sabo sai kaga ya kai ka zuwa ga shirka kaga matsala ta faru in ka kalli shuri da kadan kadan yake tumbu yake burso da kasa amma wataran sai ka gani hitili guda haka dai ko ba haka ba in ka kalli tururuwa da kwaya daddaye na kasa take debo ne kasarta kwaya kwaya fa amma wataran sai ka zo ka same ta hin dama haka dai ko ba haka ba to karkare na laifi cewa ai makaruhi ne ai ba wata matsala bace ai karaman abu ne wallahi tallahi in ka biye masa zai taru ya kai ka huta kikenan so sannan karka yadda ka raina cewa ai tunda an ce akwai ladan ba wai babu shi bane gaba daya dan haka kaza kaza wannan ka'ida ta la salata bi hadratit ta'am babu sallah ga wanda abinci ya zo masa sai ya ci abincin ka kula da wannan amma abinda muka ce in baka jin yunwa ba da kai hadisin yake ba in kuma kana jin yunwa to ba an ce ka zauna sai ka cinye gaba ɗaya ka shi yunwar da zafin yunwar da kwadayin ka tashi ka je kai sallar in ka dawo sai ka karasa ba shi kenan ba to wannan shi ne to sai gabar hadisin nabi sai annabi ya ce wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani ba kuma sallah ga wanda kazanta guda biyu ke tunkudo mishi shine kazantar bayan gari ko fitsari idan ka zo kana sallah ka san wani lokaci haka waɗannan abubuwa suke zuwa wa dan adam baka saho da shi ba ka ma shi gaban daki kayi alwala kayi komai amma Allah sai ka zo kan saho kana Allahu akbar sai ka ji kana buƙatar tafiya ban daki kuma to yaya zaka ce bari ka bari he ka'idar ko kuma zaka yanke sallar ka je ka biya buƙata abin da ya tabbata shine ka yanke sallah ka je ka biya buƙatar ka wannan kuma yana da bambanci da shi kuma na abinci domin shi biyan bukata ya danganta daga yanayin yadda kaji ka gamsu ka tashi ko ba haka bane ba idan kace zaka yi kadan ai ba a yin kashi kadan jama'a a guje ko ko ina fata an fahimta dole ya an gama shi to koda zai kai sallar ta kare gaba ɗaya kuka sabu ko raka'a da yaba sai ka hakura kawai kai yanzu wannan da zaka zo kai kai kadai din ita ce sallar ka ita ce komai naka baka da matsala da bambancin abinci wanda in ka ci kadan shi ba matsala amma shi bayan gari ko fitsari ba a yin kadan a fito sai ka gama shi gaba daya koda ku an idar da sallar kai baka da damuwa karka damu karka daga hankalinka jama'a ana fahimtar magana da kyau ko so dan haka ana bukata to shi ma hikimar da ta sa haka shine nutsuwa dan bayyuwa ka zo kana sallah kana har hade kafa ku ko ba haka bane jama'a kana mammatsa kafa saboda abin da ke damun ka kaga nutsuwa ta tashi karshen tarimai heye ruku'u kai kuma ka tafi sujuda saboda zauri kake yi ame a gama ka fita ko ba haka bane yawa amma idan ka je ka biya bukatar ka shikenan hankalinka kwance sai ka dawo sai ka ci gaba da sallar ka shine wala ko yudafi'uhu al-akhbasa haka kuma babu sallah ga wanda kazanta guda biyu ke tunkuda mishi bayan gari ko fitsari duk wanda kake ji ka bar sallar ka je ka biya bukatar ka kaje ka biya bukatar ka wannan shine abinda malamai suka tabbatar karkashin fassara wannan ainihin wato hadisi na haka ita ma bukata ce ma'ana yana nufin rihi iska da dan adam ke fitarwa ta duburan shi shi ma idan ta zo masa ya zai matse ta a'a ya batta ta fita zai saki alwala na fata an fahimci magana in so samu ne ma ya fita a sahu ya je waje ya fitar da ita a waje saboda kar ya zama bulus wa mamu jama'a na fata an fahimta yawa ka fitar da ita a waje sai kai alwala sai ka dawo kaga ita da sauki ba sai an sake tsarki ba ko yawa kawai alwala za a ƙara daurawa a dawo jazakumullahu khairan abu na 14 musabaqatul imami riga liman a sallah yana daga cikin makaruhi ba a so shi ma kamar yadda ba a so mutun yayin sallah yana jin fitsari ko bayan gari ba a so mutun yayin sallah yana jin yunwa ga abinci to haka kuma ba a so a dinga riga liman ruku'u ko sujuda shi ma daga cikin makaruhi a sallah an abi hurairata annabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ama yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imami أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار daga Abi Hurairah Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus Abi Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ama yakhsha ahadukum yanzu dayan ku baya tsoran idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami idan yana dago kansa kafin liman ya dago daga ruku'u ko daga me sujjada baya tsoran an yaja alallahu ra'asahu ra'asa himari Allah ya maida kansa kan jaki na baku wannan kissar a satin da ya wuce ta cewa wanda daga cikin magabata ya karanta wannan hadisi yace bari ya gwada kuma ya gwada abin ya faru da shi bature yace practice make perfect ko yawa ya gwada wallahi kai ya koma kan jaki so saboda haka mutun ya guji wannan abun kaga kenan wannan sai ya nuna balma wasu malamai suna ganin dago kai kafin liman ya dago daga ruku'u ko sujuda in kaga dama wallahi kana iya kai matakin haram saboda uqubar da aka ambata cewa ana iya yi wa bawa akanta ya nuna wannan abun zai iya kai matakin haram ina fata ana fahimtar magana saboda haka mutane su guji wannan dabi'a idan kana sallah musamman da Allah zai jarrabe ka wata ran ka zo ka samu liman ma'ana masallaci ya cika shawara bai wuce sahu ɗaya ko biyu a baya ba wallahi ka ga irin yadda mutane suke yin musabakar liman daga liman ya yunkuri zai yi kabbara shi har ya isa haka liman kawai yayi fa zai ce Allahu akbar ya tafi ruku'u kafin ya daga hannun shi ma mu ya isa ruku'u idan liman ya yunkura zai tafi sujuda kafin ya isa shi kuma ya isa sujuda wannan ba daidai bane malamai sun kasanta masu saba wa liman kashi uku suka ce akwai kanin liman akwai wal liman akwai sa'al liman akwai kuma dan liman ina fata an fahimta shi kanin liman shine wanda sai liman yayi sannan yayi madalla da wannan kani Allah ya wannan kani albarka fi sai yayin sa na yana biyayya jazakumullahu khairan yana biyayya sai liman yayi sannan yayi akwai wal liman boss kenan alaikum an gane ku shi kuma sai yayi sannan liman ma yake kai ka ce shine limamu shi limamin shine mamu to wannan shi ma dai wannan shi ba daidai bane wancan na farko masha Allah haka ake so amma na biyun nan matsala ne sai sa'al liman tara aka haife su da liman tara aka yi musu shayi ina fata an fahimta yawwa shekarun su ɗaya da liman ma'ana liman yana tafiya ruku'u za su tafi tare yana ɗagowa su ɗago tare to gare-gare shi akan wa akan yayan liman amma shi ma matsala ne kuma na fata an fahimta to sai ɗan liman shi kuma ɗan liman suka ce liman sai ya ma fara yunkurin zai dawo sannan shi kuma zai tafi ruku'u ka san akwai masu nauyin jiki su kuma shi tsabar biyayyar har ya zama ɗan liman ba ma ƙani ba na fata an fahimta liman zai yi ruku'u shi yana tsaye bai mai ba sai liman ya fara tunanin yunkurowa sai marmazahi ma sai ya tafi kaga in yi wasa har ma za a dago daga ruku'un shi bai yi nasa ba to shi ma wannan kuskure ne babba ma sai dai shi daɗin sa shine galibi malamai suka ce abinda duk ya same ka kana tare da liman inna laifi ne a sallah to liman ya ne ya dauke maka shi daɗin sa kenan amma waɗannan mutum biyu sa'al liman da yayin liman to su ne manyan matsalolin amma da kanin liman da dan liman shi kani shi kan ba shi da matsalar komai amma dan yana da matsala sai dai sa'ar sa shine uban shi ya dauke mishi matsalar shi liman kenan na fata an fahimta Allah ya sauwaje so wannan shine abin da malamai suka kasafta ma'abota bin liman a lokacin sallah dan haka kayi kokari ka zama kanin liman a sallah kar ka yadda liman ka dinga riga liman ruku'u ko sujuda ko wani abu har sai liman yayi sannan kai sannan kar ka zama sa'an su ku dinga yi tare sannan kar ka dinga jinkirtawa har sai yana kokarin dagowa sannan kai kuma ka dago wannan ba daidai bane ko ma'ana sai kana yana kokarin dagowa sannan kai ka tafi ta sujuda to shine anan annabi yake cewa amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam yanzu ɗayan ku baya tsoron idan yana dago kansa kafin liman ya dago an ya ja'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin Allah ya maida kansa kan jaki aw ya ja'ala Allahu suratahu surata himarin ko Allah ya maida surar shi surar jaki idan aka ce ya ja'ala Allahu ra'sahu ra'sahu ra'sa himarin ana nufin gaba ɗaya ka tun daga wuyan a tuje shi a dasa masa da wuya da kayin jaki in kuma aka ce a mai da surarsa surar jaki yana nufin iya fuskar nan sai a shafe ta dan adam sai a manna masa ido da baki da hanci na me na jaki ko kuma suka ce surata himarin zai iya daukar ma'anar gaba ɗayan sa ma ya koma jaki gaba ɗayan mutumin ya zama jaki gaba ɗaya ba ma wai surar fuskarsa ba a shi kansa yanayin halittarsa duka ta koma daga ta dan adam ta koma ta jaki to kaga ai lamarin ya kai makura a ce wannan abun wannan laifin na dagowa kafin liman da tafiya kafin liman ya kai ana ambata za a iya mai da kai jaki a kansa kai ka san laifin ya kai laifi haka ne jama'a ko ba haka ba laifin ya kai laifi to abinda annabi sa annabi kuma ya faɗa haka saboda ni da kai mun nisanci aikata wannan abun mun nisance shi ba daidai bane Allah ya shirye da mu ma yubahu fi'luhu fi salah mun gama da ma yukrahu fi'luhu fi salah abubuwan da aka karhanta yin su a halin ne sallah, yanzu kuma zamu shiga ma yubahu fi'luhu fi sallah, abubuwan da ya halatta, ya halatta mutun yayi su a halin yana sallah. Awalan abu na farko almashi lil haja, kai tafiya daga nan zuwa can kana cikin me sallah, saboda wata bukata da ta kama sai kayi haka, wannan babu laifi. An gane magana da ke ku? Babu laifi. An Aisha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti wal babu alaihi mughlaqun fajitu fastaftahtu famasha fafatahali thumma raja ila musallahu wa wasafat anna al babu fil qibla fa idha lam yakun al babu fil qiblati jaa al mashi jaza al mashi ايضا an al yamini aw an al shimali aw lil wara'i mustaqbil al qibla. An gane hadisi ya tabbata nana Aisha Allah hada mu da ita al janna take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli fil baiti, wata rana annabi yana sallah a gida. To sai ka kaddara cewa sallar nafila ne, ba sallar farilla ba, dan annabi baya sallar farilla a gida jama'a. Ka'idar sallar farilla ayi ta aina a masallaci, sallar nafila kuma ayi ta aina a gida. Amma yanzu shi dan ya juya wa mutane sai su zo su yi ta nafilfili a masallaci, amma farilla kuma su bari ta wuce su, ba za su fito masallaci ba, sai su yi ta aina. A gani ba a sallar nafila a gida abin nan a masallaci in ba ta kama bisa ga wani yanayi ba. Idan rakawoyin alfijir ne ana so a yi su aina a gida kafin ka fito, kana zuwa masallaci tahiyyatul masjid zaka yi raka'a biyu sai ka zauna ka jira liman, liman yana zuwa sai ku yi sallar asuba. Amma raka'atan alfijir dinka a gida ake so ka yi ta. Jama'a kun bayyana magana da ke ku? Abu na biyu, sallolin da ake raka'a biyu kafin azhar da raka'a biyu bayan azhar duk a ina yake yin su? A gida ka yi su wannan guda biyu kafin ka fito masallaci. In ka fito aka yi sallar azhar ana idarwa ka tashi ka koma gida ka yi me raka'a biyunka na bayan sallar azhar. Wannan shine sunnar manzon Allah. To wannan shi dai larura ta office ko ta aikin kasuwanci, tunda kaga ba za ka bari saboda aikin office kuma wannan sallah ta kubuce ma ba, tunda suna daga cikin sunanin rawati, sunnonin da ake bukata mutum ya zama a wuni kar ya bari su dinga wuce shi. An gane magana da ke ku? To haka na kafin la'asar, haka na bayan magariba kafin isha, haka na rakawai guda uku da ake na safa'i da wuturi, dukkan su waɗannan na bilbili ana yin su a ina? A gida ne. Wannan shine gaskiyar magana. To amma kamar yadda komanda ya faɗa, in kai ma'aikacin office ne ko kai ɗan kasuwa ne, ba ma zuwa kake ainihin wato masallaci abin nan gidan ba, to shikenan sai ka yi su a halin da ka tsinci kanka. Allah ya karba kuma ya ga uzurinka. Amma duk ranar da ka tsinci kanka a gida sai ka kiyaye wannan. Yasa hadisi ya tabbata, annabi ya ce kar ku mai da gidajenku su zama to tamkar makabarta, ya zama ba ku yin salloli a cikinsu. Me ake nufi da wannan? Shine sallolin na bilbili. Gida yakan zama tamkar makabarta dan ita ne aka hana sallah a cikinta. To in baka yi a gidanka to wannan gida ya zama kamar makabarta. Haka annabi ya fara. Saboda haka mu dinga raye gidajenmu da me? Da yawan sallolin na bilbili. Kar mu dinga tabbatar da na bilbili a masallaci. Wannan shine gaskiyar magana. Allah ya shirye da ku. Na'am. Sallar asuba sai na suke yin su. Gaskiyar magana yin yana magana akan wasu sun maida ɗabi'ar yin raka'atan alfajr ɗin su ba ma bayan sallar asuba ma kawai, kamar sun maida abin kamar ma haka sunna ta nuna. Kusan kullum shi bayan yin raka'atan alfajr ɗinsa ne bayan asuba. To gaskiya wannan kuskure ne. Abin da ya tabbata shine ana shi yasa aka kira su raka'atan alfajr ɗin, raka'o'in kafin alfajr ko lokacin hudura alfajr, ma'ana kafin ta da sallar asuba. Ya tabbata a ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani an tada sallar asuba shi kuma yana nafila sai zo rada masa a kunne yace yaushe aka mai da sallar asuba ta zama raka'a hudu sai ya wuce kaga ishara yake masa cewa wannan lokacin ba lokacin me ba wannan sallar bane to sannan ya tabbata kuma wannan mutum yazo yana sallar rakatan fajr bayan asuba annabi ya gan shi bai masa inkari ba to sai malamai suka ce in kubuce ma kai baka samu ma'ana misali ka tashi kai alwala ka zo musalladinka na gida kana kokarin kai nafila ka ina ka fita ina sallar asuba masallaci sai kaji an tada iqama ko sai kaga yanzu kada sallar nafila ta hana ka samun menene farilla sai ka fasa wannan sallah ta rakawoyin alfajir sai ka fita kuma sallaci kaje kai sallah to da aka idar kamar yadda muka ce in nafila zakai ta rakatan alfajir kai ne koma gida to in so samu ne dawo gida kai in baka dawo gida ba to kana iya miƙewa a masallaci kai ita saboda larura ce ta sa baka samu yin ta kafin me ba asuba ba to amma yadda malam Yusuf ya fada mayar da abun kamar jiki kamar ma haka ma aka ce ka dinga yi wannan kuskure ne gaskiya amma in ta kubuce sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu a wata wannan babu laifi kayi ta bayan asuba amma tsakani da Allah ya zamanto kamar ka mai da abun haka ne wannan ba haka sunna ta karantar da mu ba jama'a an gane magana da ke ku wa alaikum assalam yana sahun gaba na yana son sahun gaba na zai iya rasa sahun gaba to sahun gaba farala ce da shi ana son mutum ya zama yana sahun gaba amma a iya fahimta na falalar samun rak'atan alfajr ya fi falalar samun sahun gaba saboda haka kai sallar ka ta rak'atan alfajr ka zo ko sahu na biyu ko na uku ka samu baka da matsala saboda wancan kai tsaye ka bi sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma ka sabu dan wannan rak'atan alfajr annabi ba ce wa ya khairu min ad-dunya wa ma biha ta ku duk duniya da abin da yake cikin duniyar nan alheri dan Allah ya zaa mutum ya bari saboda yana neman sahun gaba jama'a ya bari abin da ya fi duniya da abin da ke cikin ta ya kubuce shi yayi ware da gaske ma'ana ka samu kai sallar raka'atan alfajr dinka ka zo ka samu sallar asuba raka'a daya yafi saboda duk wanda ya samu raka'a daya a sallah ya samu sallah full din ta sunan sa da hi da wanda ya samu full din ta ladan su daya ba abin da ya bambanta su kun gane magana Allah ya datar da mu na'am afwan na'am
na'am wacce sallah ce ta halatta a yi ta kafin sallar asuba eh da abu wanda za ka fushi an ki ce sai an kira sallar ƙarshe a bayan alfi da fito din
eh
shi shafai da wutri shi ya kace da fadar musu ta hidi duka
a lokacin guda to gaskiya wannan kuskure ne mun gane tambayar tashi akwai wanda suke gwamutsa abubuwan lokaci daya wasu sai an kira da ke sallar asuba ana mata kira biyu ne ko kiran farko wanda shi ne a cikin sa ake as-salatu khairun minan nawm to idan aka yi shi wani lokacin ma wani zaka samu yana kwance bai ma tashi ba to sai an yi kira na biyu wani ma lokacin yana cikin masallacin zai zo masallacin akan lokaci fa amma sai ne mu guri ya zauna sai an kira kiran daga shi sai me sai ga mutane suna ta miƙewa suna sallolu wani sai yayi shafa'i da wutrin sa a lokacin zai shafa'i da wutrin sa wadanda wadannan shafa'i da wutri a asali abinda ya tabbata a sunna shine dama annabi ya fada salatul layli masna masna sallar dare bibbiyu fa in khashi ahadukum as-subha falyutri bi wahida in dai yanko yaji tsoron kar asuba ta ritsa da shi yayi wutri da kwaya daya an gane to kuma riwaya ta nuna cewa nana Aisha annabi take cewa annabi baya wuce raka'a goma sha daya a Ramadan ko ba a me ba a Ramadan ba ga riwayar raka'a 13 duddai to waɗannan nafilfili duka in ma ba za ka yi su ba to akalla dai ka samu raka'a guda biyu da wutrin kwaya nawa shine fa ma'anar shafa'i da wutri da ake magana ma'anar shafa'i da wutri ba wata sunna ce ke bantacciya da annabi ya ware yake jama'a ku dinga yin shafa'i da wutri ba malamai ne suka ce in ba za ka samu kai raka'a 11 ba a dare ba za ka samu kai raka'a 13 ba a dare 10 da wuturin kwaya daya ko 12 da wuturin kwaya daya ba to akalla dai karka yadda ka kwanta bacci ba kai koda raka'a 2 da me ba da wuturin kwaya daya ba shi wuturi ana yin sa ne kafin ayi me kafin ayi bacci in zaka yi shi har karfe 1 na dare wannan ba matsala bace amma dai ya zama sharadin sa karkai menene bacci domin har wasiya manzon Allah yayi wanda ga cikin sahabbai yake cewa daga cikin wasiyar da annabi ya yi wa an utira qabla an anama dinga yin wuturi kafin nayi me nayi bacci to sai dai kuma idan ka tsara zaka tashi kai wasu salloli da daddare ko ka sa alam ko ka sa a tashe ka ko kuma dabi'ar ka ce ka saba tashi to shikenan sai ka jira lokaci na ƙarshen daren nan wanda a shine zaka tashi kai sallolin ka saboda an ce Allah na sauka a wannan ƙarshen daren ko to wannan idan ka ajiye wuturin ka sai lokacin in ka tashi kai sallolin ka sannan kai wannan wuturin wannan baka yi laifi ba jama'a kuna fahimtar magana amma baka da wani tsari ajiyayye na cewa zaka tashi kai sallah to karka yadda kai bacci baka yi me ba baka yi wuturin ka ba jama'a kuna fahimta ta da kyau wannan shine ka'idar sunnar manzon Allah to kamar yadda komanda ya faɗa wasu hesa ajiye da shafa'i da wuturi da suke yi wanda ba wani tsari suka ajiye wa kansu na cewa za su dinga nafilfili ba da raka'atan al-fajr da wasu nafilfilin su na daban wanda wala Allah ba sa kan tsari ba za su tahi yin su ba sai an kira sallah na ƙarshe wanda daga hisa yake ga menene din ga sallah wannan kuskure ne gaskiya dole mutun ya bi tsarin da manzon Allah ya tsara ta yadda zai zamanto yayi abin sa karbabbe makabuli Allah ya shirye da mu ku ya hakuri da tambayoyin nan bari mu karasa hadisin nan kar ku samu ku bar mu makara mun gama sai ku yi tambaya sai mu ajje sai a karasa tambayoyi sai mu rufe darasin a daga nan Aisha take cewa manzon Allah yusalli fil bait yana sallah a cikin gida wal babu alaihi mughlaqun a lokacin da yake sallah kofar ɗakin sa a bude a afwan a rufe faji'tu tace sai nazo fastaftahtu sai na nemi annabi ya bude min kofar shine alistiftah neman a bude maka kofa ma'ana kwankwasawa tai ko sallama Allahu a'lam famasha annabi sai ya taho kofa tana rufe ya ji na Aisha na sallama ko tana bubbuga kofa da ya ji ta muryar ta ko ya ji sallamar ta ko ya ji bubbugawar ta sai yayi gaba fafata halita ce sai ya bude min kofa thumma raja'a ila musallahu sannan annabi sai ya koma kahkari ya ja da baya ya koma ina gurin da yake sallar sa tace wa wasafat ta suffanta annal baba fil qibla kofar da annabi ya bude din tana kallon ina al qibla annabi ba juyawa baya ba ina so ku gane dama kofar tana gaba da shi da yaji an kwankwasa sai yayi gaban sai bude kofar sai dawo da baya sai tsaya inda yake sallah ina fata kun gane tace sai ya tsaya fa iza lam yakun al babu fil qibla haka kuma idan kofar ba al qibla take ba jazal mashi wa aidan an al yamin ya halatta har ila kuma ayi tafiya zuwa ina zuwa dama misali kana sallah nan ne gabar kana sallah sai aka kwankwasa kofa kofar kuma tana ina tana nan to sai ka tafi haka ina fata an fahimta sai ka je sai ka kawo kofa sai ka bude sai ka dawo haka an gane magana da kyau ko har yanzu dai kana kallon ina alqibla to haka idan kofar tana hagunka an gane aka kwankwasa sai ka ja da baya ma'ana ka yi tafiyar gefe sai ka je ka bude sai ka dawo inda kake an gane wa au an shimal ko kuma zuwa ga bangaren hagu ay lil wara haka kuma idan kofar ta baya take ya halatta ka dada ina amma ba tare da kame ba ka juya ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko mustaqbil al qibla kana mai fuskantar al qibla to wannan shine abin da ya tabbata jama'a na sunna cewa babu laifi idan aka nemi bude kofa ko wani abu ya kama na bukata kai tafiya a cikin sallah dan gabatar da shi wannan ba matsala bane bai bata ma sallah ba abinda ba a so kawai shine ba a so ka juya ka kalli wani guri ya zamanto duk inda zaka tafi kana dai nan kana kallon alqibla wannan magana jama'a akwai maganganu akan ta dewa akwai misalai daga rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sallar manzon Allah jama'a kun fahimci magana da kyau ko dan haka mu bari mu yi hakuri insha Allah ta'ala sati mai zuwa idan yazo za mu ainihin wato ne a dora akan waɗannan bayanan mu kawo wasu maganganu wanda suka nuna halaccin bukata akwai bukata ta kaga yaro zai taba wani abu na barna ka je ka me ka tare shi wannan babu laifi akwai bukata na kaga wani abu zai kone misali an kunna hita kaga ta fara ja alamun za ta kone ka tafi ka je ka me ka kashe ta da dai sauran bukatu na yau da gobe wanda suke iya buzurowa mutun yana halin menene sallah babu laifi yayi taku dan ya je ya biya wannan bukatun ba tare da ya juya kalla alqibla ba ba wanda ya hana ka wannan wayar ka an ka manta baka sa asalin ba tana kan santa table ka zo kana sallah ta fara kar ka san akwai wata waya wai ita mu sunanta shine wani zo za a kika sallah yace jama'a ku sa wayar ku a silent me mu kuma ya cira bakir ita ko tana salon matsala ce in aka bugu dan haka inda mu ka jere ita to cire mata batir kawai a gani mala yakuba san taka komo din ba sai ko wace ce ina fata an fahimta so wayar ka tana da wannan karar masifa din ana ta kwada ma kira wani kuma noise ko mai kankanta sai yana daukar mai hankali babu laifi ka je ka me ka kashe ta ka dawo ka tsaya inda kake sallah babu laifi na'am ban ji ba koda ka sun kuya babu laifi koda ka sun kuya babu laifi to ka gani ya suro sai ya bacci tana ta kara wai ba zai motsa ba kuma ya manta rahin motsawar tasa matsala ne dalili shine ana kara tana dauke masa hankali tana dauke wa wanda suke tare da ke hankali to shine nace muku akwai maganganu karkashin wannan gabar da yawa insha Allah ta'ala in mun zo sati mai zuwa za mu sake tashi kan gabar mu kara wasu bayanai sannan sai mu wuce abinda muka faɗa daidai alaikum salam wa alaikum salam abwan kafin naka na'am dip sai ya taho a sunkuye sai ya zo sai ya taho ya karaso eh yayi ruku a can ya samu sallaci ya gano ko sai ya shi kada ya samu lima sai an taho sai ya taho har ta ce an samu wani daga cikin sahabbai yayi haka jama'a ya shigo cikin masallaci sai samu an yi ruku amma bai iso sahu ba sai ya lissafa cewa kafin ya iso ina sahu liman zai dawo kawai sai ya ruku Allahu akbar sai ya kama guwa dub sai ya karasu da ya karasu aka karasa sai kuma aka me aka dago ko kuma ma bai karasu din ba aka dago kamar yadda malam Yakubu ya faɗa shi ma sai ya dago sai ya tako kuma da kafa sai ya karasu jikin sahu na fata an fahimta annabi ya ga wani yayi haka sai ya ce zadakallahu hursan wala ta'u Allah ya kara maka kwadayin samun jami'a ma daga yau karka kara gana fagar da kyau yawwa kwadayin samun jami'i Allah ya kara maki amma wannan abin karka sake yin sa daga yau yawwa saboda nutsuwa tana fita ne a yawan nan yanayin zai zama mutun ya shigo babu nutsuwa yana haki ina fata kuna fahimta kaga babu dadi na'am waye ne yake magana kai ne na karshe insha Allah na'am na'am a cikin sallah na'am ke ba na idan sun dago din maimakon su daga kafar su yi tafiya normal sai su dinga jan kafar sharab hakan nan kai wato akwai abubuwa ba wallahi tallahi akwai abubuwa ba wanda yace su ja kafar su su daga kafar su kawai su yi tafiya normal wannan shine abin da ya tabbata insha Allah kafin kai akwai wanda yace ba a bashi lokaci ba. To da wuri an ce a zo masallaci da wuri, eh, rakawato ne rakawo yan al-fajr, na'am, eh. Cewa kai nafilarka a gida, kannan ka jira lokaci sannan ka fito, ko kuma ka fito masa ka jira kiran sallah na ƙarshe, sai an kira kayarka a tanil fajr ɗinka sannan ka fito, shi ya fi ko kuma kai sammakon zuwa masallaci. To ai ita raka'a tanil fajr abinda za ka gane daga ci, ita raka'a tanil fajr dama buƙatar shi ne a yi ta kafin sallar menene, asuba, daidai lokacin da alfajir ya keto, ko ba haka ba? So tunda wannan shi ne buƙatar, ko da a ce ka fito da wuri bayan ka yi ta, wannan ba matsala ba ce. Ai shi ne na ce mutum ya yi ta, idan ya yi ta, idan ya zo masallaci yanzu sallar nafila da zai sunanta tahiyyatul masjid, gaisuwar masallaci, tunda annabi ya nuna ba zai yi ka zo masallaci ka nemi guri ka zauna ba har sai ka yi nafila raka'a nawa, raka'a biyu. To wannan ita daban, amma waccan da zaka yi ta a gida ita ne raka'a ta fajr ɗinka. Na fahimci tambayar sa.
Ladan yana ko masallaci da burka ce shi ya zo bai na jira a gure shi kai fara ba da shi. Shi ke magana masu wannan sammakon su zo su zauna a masallaci su da wasu ibadu su ko karatu Qur'ani kana ku. Shi ya fi ko ku su jira a gida har sai an kira sallan ƙarshe.
To yanzu ko in banda abun ku, yanzu na fahimci tambayar. Yanzu ko in banda abun ku, ita dai raka'a ta fajr a gida ake buƙatar yin ta. Kuma sai alfajir ya keto. Kai kuma kana so kai sammako ka zo kai ne kafin alfajir, shikenan ka zo kai ta ibadar ka. Misali ka fito karfe 4 ana sallah karfe 5, dan akwai wanda karfe 4 suke fitowa sallar asu abin nan masallaci, shikenan sai ka zo kai ibadojinka dab da lokacin da liman ladan zai kira sallah na higa sallah, sai ka tunda dai ka lazumta wa kanka ibadar da gaske kake yi, sai ka koma gida kai rakata na fajr ka sai ka sake dawo. Kai ne na ƙarshe insha Allah. Na'am. Shi he ya yi tasa sannan, ai kiran sallar ba shi yake lizumta mai ba sallar na abin da rakata na fajr ɗin ba. Ko da bai kira sallah ba, shi kiran sallar ba shi da alaƙa da rakata alfajir. Ka gane magana? Shi kiran sallah yana alanta cewa yanzu an kira sallah na farko saura na biyu, ko an kira sallah na biyu za a shiga sallah nan da mintuna kaza. Da haka zai iya yin zafilarsa a gida kafin ya fito. Ko kuma idan ya fito ya yi kiran sallan farko, ai wasu ladanin suna komawa gida. To sai ya koma gida sai ya nafilarsa raka'a biyu kafin ya zo ya kira sallah na biyu a shiga sallah. Wannan ba matsala insha Allah. Eh, Allah shi da mu. Ai hakuri. Abubuwan tambayoyin ba za su kare ba. Eh, Allah ya kara mana ilimi ne albarka. Ya kara mana kokari akan sunnar manzon Allah. Ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Musakuran mu Allah ya yafe mana. Daidai din mu kuma Allah ya ba mu lada. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Allah ya sa aljanna ce makomar mu. Allah ya haramta wutacin naman jikin mu. Allah ya sa albarka a cikin gidajen mu, da cikin ƴaƴan mu, da cikin matan mu, da sauran harkokin mu, da neman arzikin mu, da ofisoshin mu, da kasuwannin mu, da gidajen mu, da al'amuran mu, da dukiyoyin mu, da duk abin da muke neman albarka a cikin sa. Allah ka sa mana albarka a ciki. Allah ka sa aljanna ta zama koma a gare mu. Allah ka jigan iyayen mu. Allah ka gafarta musu. Allah ka hada mu da su a jannatul firdausi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.